Yayin da kungiyoyin mata da ƴan gwagwarmaya suka shafe ranar mata ta duniya wajen jan hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta. A nan Amurka, ƴan majalisar dokokin ƙasa mata, ƙarƙashin jagorancin ƴar majalisar wakilai mai wakiltar jihar Florida, Frederica Wilson, sun yi wani zaman tattaunawa na musamman domin nazari da musayar miyau kan ci gaba ko akasin haka da aka samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Kungiyar da ke da alhakin sace ɗaruruwan mutane da suka hada da mata da ƙananan yara, da ya hada da sace ƴan mata a makarantunsu na kwana, wanda na baya-bayan nan shine sace ƴan mata 110 a makarantar sakandare ta Dabci, baya ga ƴan mata 276 da aka sace kimanin shekaru 4 da suka shige a garin Chibok, waɗanda bayan sakin waɗansunsu har yanzu kungiyar ke rike da ƴan mata 112. Sai dai tun kafin kungiyar ta sace ƴan matan sakandaren Chibok, da ya janyo hankalin kasashen duniya, ta sace ƴan mata da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda take ta da ƙayar baya da suka hada da ƴan mata da dama da kungiyar ta sace a garin Bama. Wannan zaman tattaunawar na musamman, ƴan majalisan sun karɓi bakuncin waɗansu ƴan mata biyu da za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro da kungiyar ta sace a garin Bama ta kuma aurar da su da ƙarfi da yaji. A cikin dogon bayanin wahalar da suka sha a hannun kungiyar Boko Haram, ɗaya daga cikin ƴan matan wadda aka sace ta tana da shekaru 14, ta bayyana lokacin da suka fara yunkurin gudu.
Muna son zuwa sai mun haɗu da su akan hanya, sun ce na ina za su je, a za mu duba wani abu ne, a ba za ku je ba, an komar da mu still a wajen, an je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana. Daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki, daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin Bama.
‘Yan matan sun kuma yi kira da a taimaka wa sauran waɗanda ƙungiyar ta sace a kuma ba su damar karatu kamar yadda suka samu tare da tallafin wata ƙungiya da ke yaƙi da aure da ‘ya’ya mata suna ƙanana da ake kira Too Young to Wed.
Akwai dubban mutane a wajen mutanen Boko Haram nan. Ina so su ma a je a yi kokari a je a karbo su a sa su makaranta kamar yadda nake.
A nata bayanin, Stephanie Sinclair, wadda ta sami lambar yabo ta Pulitzer, wadda ake ba matan da suka yi fice a aikin jarida, ta bayyana cewa aikin da take yi a wuraren da ake tashin hankali ya bude mata ido ta ga irin tashin hankalin da ke jefa iyali musamman mata cikin halin kunci, waɗanda da dama ake yi wa fyaɗe a yi masa auren dole a kuma tauye musu haƙƙinsu na zuwa makaranta.
For the last 20 years I've been documenting issues that girls face around the world in conflict regions.
Na shafa shekaru 20 yanzu ina rubuta ƙalubale da ƙananan yara mata ke fuskanta a ƙasashen duniya a wuraren da ake tashin hankali, inda nake da ƙwarewa kenan. Ina da ƙwarewa kan abin da ya shafi aurar da yara suna ƙanana. Na hakikanta cewa idan muka daga yawan shekarun da za a iya aurar da yara, za mu iya samu a inganta rayuwarsu har su iya tafiya makaranta, har da za su iya kula da kansu su kuma zama da taimako ga al'umma. Jagorar wannan taron, ‘yar majalisa Frederica Wilson, ta bayyana cewa campaign da take jagoranta a majalisar dokokin Amurka da yin tsagin duka sai an dawo da ‘yan matan da aka sace, campaign ne na neman a saki dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke rike da su ba ‘yan matan Chibok kaɗai ba.
When we traveled to Nigeria and we came back with the message, bring back our girls, and even the 3 times that we went to Nigeria.
Tace lokacin da muka je Nigeria muka dawo, sakon da muka dawo da shi shine a sakar mana ƴan matanmu. Haka kuma dukkan lokutan na uku da muka je Nigeria, abin da muke jaddadawa shine wannan kira na a dawo mana da dukkan ƴan matan da aka sace a Nigeria. Mun sani akwai ƴan mata da yawa da aka sace banda ƴan matan Chibok. Sai dai ƴan matan Chibok sun zama alama ce ta irin yadda kungiyar take cin karanta ba babbaka a Najeriya da kuma tauye haƙƙin al'umma. Yanzu kuma da aka ƙara sace waɗansu ƴan mata 110 ko kuma fin haka, za mu sake ƙara jaddada kiranmu ga shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara azama na shawo kan wannan kungiya. ‘Yan majalisa mata da suka halarci wannan zaman sun yi jawabai tare da ƙara jaddada niyyarsu ta jajircewa sai gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin da take kashewa wajen tallafawa ayyukan jin ƙai a ƙasashen waje domin waɗanda suke fuskantar ƙalubalen rayuwa kamar ‘yan matan da ƙungiyar Boko Haram ke sacewa da kuma ‘yan gudun hijira na cikin gida su iya samun taimako.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kai garkuwa da yan mata ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata